إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو منا قيا واتن بيو واتن سفر كينا هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم دقى مكة ومدينة نريه كرا دبو دياد دليه حدود 40 دبيو wanda yazo daidai da 19 ga watan 9 a Gregorian calendar 2020 wannan shine kasar din mu na uku daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin la ilaha illallah ma'anaha shurutuha nawaqiduha wa fada'iluha littafin fadilatu sheikh abu abdullah muhammad bin sa'id ibnu raslan hafizahullahu ta'ala idan jama'ar musulmi basu manta ba muna nan a cikin muqaddimar wannan littafi na la ilaha illallah wannan na ga zamu tahi wa hiya kalimatul ikhlas al munafiyatu lishirki haka ne ko malam yace wa hiya kalimatul ikhlas wannan kalma ta la ilaha illallah ita ce kalmar ikhlasi al ikhlas fil ibada هو أعظم المطلوب عند المسلم سنسن تبوتا أقول أن الله سبحانه وتعالى إتتي ما في تادر أبند أكي بقاتا دا مسلمي إذا مسلمي يسامي إخلاصي توقسكي آيائي ببارب إذا مسلمي يرس إخلاصي أتين إبادة سا kusan za a iya cewa babu mutumin da ya asara kamar shi to wannan kalma tana dauke da sako na tsantsanta bauta ga Allah da yin ta tsakani da Allah Allah ma ya nuna duk duniya babu abin da ya umarci mutane da shi in ba ikhlasi ba shi yasa malamai suka ce abubuwa guda biyu Allah ya nuna babu abin da ya turo bawa da yayi irin su abu na farko shine ibada ka bautawa Allah kar kai wani abu a duniyan nan wanda ya wuce maka ibada muhimmanci Allah ya ce wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budu ba mahalicci mutane da aljani ba sai dan su bautata mana to kaga ma din nan manfiya ce wato kamar an kore duk wani abu da kake jin shi ya kawo ka duniya Allah ya ce to ba shi bane wannan abu illa din nan kuma malamai suka ce adatul hasri ce wato kamar ka ce La ilaha ne illallah ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budu irin ma'anar da ke cikin kalmar la ilaha illallah to kuma a lokaci guda irin ta ne take cikin ma'anar wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budu irin yadda ba wanda ya cancanta a bautawa sewa sai Allah to haka kuma ba a halitce ka dan komai ba sai ne sai dan bauta to suka ce wannan abun shine abu na farko da Allah ya turo bayi su to abu na biyu da Allah madaukakin sarki yace bayi su shine bautar kuma su yi ta ba dan wani abu ba sai dan Allah ya ba su ne ya ba su lada su yi ta tsakaninsu da Allah shine a can ma kamar yadda yace wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun a can ma sai yace wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakata wa dhalika dinul qayyim wa ma umiru Allah yace ba mu umarce su ba kamar can wa ma khalaqatul jinna to nan ma wa ma umiru to can ma la ilaha illallah abubuwan guda uku ne la ilaha illallah wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin to mutun ya fahimci waɗannan nuktoɗi guda uku na farko kada ya bauta wa kowa sai waye sai Allah na biyu kada ya shagaltu da komai a duniyan nan sai me sai bauta na uku kada ya bautan nan saboda komai sai dan saboda wa Allah to waɗannan gabobi guda uku duk wanda ka ganshi a cikin wuta kuma aka ce zai dawwama to wannan gabobin guda uku ne suka kariye masa na farko dai bai bauta wa Allah shi kadai ba ya hada shi da wani cikin bauta wannan shine karaya ta farko ta tattalin aqida da tauhidi da dan adam zai samu ba muna maganar kalle tattalin arziki ba karayar tattalin aqida ina fata an fahimta da karayar tattalin tauhidi to daga ka samu tangarda wannan ta kariye maka to ka samu karayar tattalin aqida da tauhidi shine la ilaha illallah to in kai sa'a wannan ta dore to sai mu je gaba ta biyu kuma shine kai bautar ita kadai Allah ya turo ka shine he mu je gabar wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budu in akai sa'a ita ma wannan ta zamanto ta kubuta to sai aje gaba ta uku ita ce menene wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin to idan bawa musulmi Allah ya taimake shi ya ketar waɗannan turaku guda uku to wannan bawan koda a ce yayi wasu abubuwa na sabo ko wasu abubuwan da ba daidai ba ko wasu abubuwa na hayaniyar rayuwa to dai akwai yiwuwar da kuma tabbacin cewa zai wuce aljanna insha Allah ta'ala babu kokanto matukar kake kula da waɗannan abubuwa to shi yasa anan sai malam yace wa hiya kalimatul ikhlas ita ce kalmar ikhlasi malamai suna kwatanta ikhlasi da cewa kamar nonan saniya ne yanzu ka duba a cikin fatar da take jikin saniya da kuma wannan fatar nonan da yake rike da nonan saniya akwai jini ko babu akwai jini a jikin sa amma ya akai nonan nan yake fita a jikin saniyar baka ganin koda dugon jini a jiki jama'a kuna fahimtar magana saboda Allah madaukakin sarki ya tace shi daga me daga wannan jini ba yadda za a yi kaga koda dugon jini a jikin nonan dan haka yadda nonan yake fari kal ba za ka ga dugon jini a cikin sa ba amma fa inda ya fito akwai jinin a ciki ko babu akwai to wannan shine abinda ake nufi da ka bauta lalle duniyar nan akwai me shirka haka ne ko ba haka ba akwai menene bid'a akwai tsubbu akwai bokanci akwai duk wata hayaniya amma yadda ake tsamo nono daga cikin fatar saniya da take hada da jini to haka kai ma ka tsame ibadarka daga dukkanin wannan shirka da take kewaye da kai jama'a kun fahimci misalin kun fahimci misalin to wannan shine kwatankwacin ikhlasi in dai ka yadda nonon da ke fita a jikin saniya akwai jini a kewayensa amma Allah ya kawar da wannan jini bai taba shi ba to haka ake so ka tsantsance ibadarka daga duk waɗannan shirkokin da ake a duniya kar ka yadda ta taba ibadarka ko misalin zarrati jama'a akwai aiki ko babu eh akwai aiki to shine zaka ga idan ba ai sa'a ba wata ran mutun yana cikin tafiya cikin aqida sai wata hayaniya sai ta daibe shi sai a zo da wata da'awa da ta kauce wata farkin Allah da Annabi sai ta ja hankalin shi haka ne ko ba haka ba sai wani batacce ya bayyana yana kira zuwa ga wani abin da ba yake shikenan ba sai kaga mutun ya kubuci ya bi shi to wannan kwatankwacin a samu tangarda ne lokacin da aka zo ana tatsar nonan saniya sai a samu dan rauni a bakin kofar nonan haka ne ko ba haka ba aka samu dan rauni ana tatsuwa sai a dinga ganin me yana diga jini yana diga an samu tangarda an samu tangarda to haka kwatankwacin ikhlasi yake saboda haka wallahi aikin ikhlasi aiki ne mai matukar hatsari sai mutun yayi da gaske kuma sai mutun ya dage da addu'a kuma sai mutun ya tsaya in ba haka ba wallahi kana ji kana gani wani zai zo ya lalata ma aqida kuma mun sha fada cewa a duniyan nan kaf babu abin da dan adam zai samu ya zamanto ya kubuta daga dukkanin wani abu na azabar ubangiji sama da wannan aqida da wannan tauhidi duk abin da ka samu a duniyan nan na ibada da duk abin da ka samu na yawan karatun Qur'ani na zikiri na kaza duk ka tara wallahi in an je lahira aka duba aka ga akwai shirka cikin wannan ibadar taka wallahi komai yawanta ba za ta hayar da kai ba ashe kenan da mutun ya tara yawan ibada gare ya tara yawan me tauhidi da aqida shi yasa zaka ga masu tauhidi da aqida mai kyau sukan samu ladan aikin da ba su yi ba ma yayin da mutumin da ba shi da tauhidi da aqida kuma yakan yi aiki kuma ya rasa me ladan kun lura mai tauhidi da aqida yakan samu ladan da bai aikata ba aikin da bai aikata ba sai ya samu ladan shi mai wato mara tauhidi da aqida kuma yakan tara ibada da yawa sai kuma ya rasa ladanta gaba daya darasin yana da saukin fahimta amma yana dan wahala idan aka dan nutsu in Allah da za a gane ina aka dosa Allah ya shirye da mu to yine yake cewa hiya kalimatul ikhlas almunafiyatu lishirk ita wannan kalma ta la ilaha illallah ita ce kalmar ikhlasi wanda take kore meye shirka wa kalimatu taqwa kuma ita ce kalmar tsoron Allah allati tafi qa'ilaha min ash-shirki billahi still kuma ita ne take kore mai fadin ta daga dukkanin shirka domin daga lokacin da kace la ilaha ka rushe duk wani abin bauta fa ka sa gatar yadda annabi Ibrahim faja'alahum juzazan ko ko juzazan ko jazazan fil qira'at allati sabatat faja'alahum juzazan ko faja'alahum juzazan ko faja'alahum jizazan ko jazazan duka illa kabiran lahum la'allahum yarji'u yadda annabi Ibrahim ya sa gatari ya daddatsa gumaka to wannan kalmar taka haka ta daddatsa duk wani abin da ake bauta kuma bayan Allah daga ka ce la ilaha illallah to abin da kake cewa duk wani wanda ake bautawa a duniya ka ruguza shi sannan ka tabbatar da bautar zuwa ga waye Allah subhanahu wa ta'ala to amma inda giza ke saka shi ne yadda bakinka yanzu ya furta wannan kalmar to yanzu haka jikinka ke aikatawa zaka iya samun mutumin da yace la ilaha illallah amma fa yana yin waƙoƙin da suke tabbatar da bauta ga wani Allah haka ne ko ba haka ba amma idan ka taba sai ce ya ce la ilaha illallah zaka iya samun wanda yake furta kalmar la ilaha illallah amma kafarsa tana takawa ta je ta gidajen bokaye waɗanda zuwa gurin su kadai yana iya rusa maka wannan kalmar to inda matsalar take mutane da yawa sukan ce su sun yarda la ilaha illallah amma kuma gaban su suna aikata abin da ke warware kalma a wasu lokuta ma bakunan su suna furta abin da ke warware kalma to wannan ita ce matsala dan haka lalle gaba ce mai muhimmanci kamar yadda na alƙawaranta muku cewa akwai lokacin da zamu zo wata gaba sai mu tsayi da karatun wannan littafi sai mu gayyato wasu daga cikin manya-manyan malamin su gaya mana meye ne ma'anar shirkar nan ne kam tunda dai mun yarda cewa ita ne kadai take iya lalata kalmar nan ya zaman to ba ta mana fa'ida ba to ashe kuwa labudda min ma'rifatiha haka ne ko ba haka ba ba makawa wallahi ba bata lokaci bane idan muka tsaya domin mu kwankwatse ma'anar shirka kabiruha wa sagiruha ko kabiriha wa sagiriha karamarta da babbarta saboda ya zamto kalmar da muke ambatawa muke nanatawa ta samu gindin zama daram a cikin zukatanmu kuma ta yi mana aiki a gobe kiyama amma wallahi da za mu sauke littafin nan thumma mu sake sauke littafin nan thumma mu sake sauke shi ma damar ba mu tsaya muka kula da wannan abin da ake gaya mana ba na rantse muku da Allah kalmar shahada mu ba za ta yi mana amfani ba to akwai hatsari ko babu akwai saboda haka na faɗa muku in Allah yarda akwai gaba da za mu zo za mu ainihin wato yi bayanin wannan wa hiya kalimatu alfariqatu bainal kufri wal islam wannan kalma ita ce wacce take rarrabewa tsakanin kafirci da menene da musulunci ka kuwa ashe yana da kyau na santa yana da kyau ka santa kalmar ikhlas kalmar da take kubutar da mai fadin ta daga yin shirka kalmar da take bambancewa tsakanin kafirci da musulunci wallahi duk mutumin da ya san me ya kawo shi duniya kamar yadda Shehu Usman bin Hodi galibi yake fada a cikin tariqul janna yake cewa wa hadha amrun yuhimmuhu man ahammahu amra dini wannan al'amarin mai bahi muhimmanci mai kula da shi shine wanda al'amarin addinin sa ya dame shi galibi in ya kawo magana mai muhimmanci sai ce mai kula da wannan abun shine wanda lamarin addinin sa ya dame shi jama'a kuna fahimtar magana da kyau ko to saboda haka wanda yake damuwa da lamarin makomarsa da addinin sa shine yake kula da wannan abu wa biha da wannan kalman ne wa isa jami'ul anbiya'i wal mursalina aka turo gaba ɗayan annabawa da manzanni duk annabin da kaji a duniyan nan ya zo ne ya tabbatar da menene wannan kalma ta la ilaha illallah jama'a kuna fahimta duk manzon da ka ganshi a duniyan nan ya zo ne ya tabbatar da wannan kalma ta la ilaha illallah babu aiki muhimmi da ya zo yi a duniya sama da wannan aiki yanzu an Allah idan duk annabawa an turo su ne don su tabbatar da wannan kalma yanzu bata lokaci muke don muna faɗin ma'anarta wallahi shine gyara lokaci domin da wannan ne za mu gane hakikanin menene aikin da annabawa suka zo yi menene hakikanin abin da annabawa suka zo yi mana duk lokacin da ya zama na ba mu gane wannan aikin na annabawa ba to mun samu tangarda mun samu damuwa mun samu matsala saboda haka wallahi da ni da ku babu wanda fa za a shafa abin nan man shafawa sai fa wanda Allah ya shafe shi daga dukkanin wata shirka ita wannan kalmar fa ba ruwanta da kai malam ne ba ruwanta da kana da tarin karatu ba ruwanta da kai wani babban mutum ne wallahi komai darajar da Allah ya yi ma komai girman da kake da shi duk mutuncin da kake da shi duk ganin girmanka da al'umma suke idan wannan kalmar taka ta samu tangarda babu ruwan Allah da kai kuma wannan girman naka ba zai hana Allah ya babbaka ka ba shi Allah mutuncinka a gurinsa shine ka kula masa da wannan kalmar kar sai wasa da ita domin duk abin da aka ce shi aka turo annabawa su yi fa ba karamin abu bane jama'a. Duk abin da aka ce shi ne primary assignment na manzanni, magana fa ba ta wasa bace. To ashe kaga da ni da kai yana da kyau mu san muhimmancin wannan abun kuma mu yi aiki domin tabbatar sa. Allah ya tabbatar mana da ita a zukatanmu. Allah madaukakin sarki yace wa ma khalaqatu wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan, haqiqa mun tayar a cikin kowace al'umma mun tayar da manzo. Menene wannan manzo yake faɗa? Ani abudullaha, cewa abautawa Allah, wajtanibu at-taghut, mutane su nisanci bautar gumaka da dawagi, wato dukkanin abin da ake bautawa wanda baya daukar ma'anar wannan ibada da ake masa. Wannan aya ce da take zuwa a cikin suratul Nahl, abinda Allah madaukakin sarki ya faɗa. Kun ga anan ma sai Allah ya amfani da ma wacce take manfiya ce, abinnan illa wacce take adatul hasri ce. Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut tawu, haqiqa tabbas laqad harfu taukidin, Allah madaukakin sarki yana karfafawa ne. Maganar Allah ko bai karfafa ta ba haka take, ta bambanta da magana ta da taka, ta bambanta da maganar sarkin garinmu ko na garinmu. Magana ce ta sarkin sarakuna, mahalicin kowa da kowa, don haka ba shi da buƙatar sai ya yi amfani da harafin da zai tabbatar mana da maganarsa. Girmansa kaɗai ya isa idan ya yi magana ta zama tabbas, ba sai ya yi amfani da wani harafi da zai nuna tabbaci ba. Jama'a kuna fahimta? Amma Allah yakan yi amfani da wannan ne saboda ƙarfafa magana da kuma ƙara tabbatar da ita a cikin zukatanmu. Walaƙad, haƙiƙa, tabbas, dahir, ba'athna fi kulli ummatin rasula, mun tada manzo a duk wata al'umma da ka ji labarin ta a duniyan. Babban abin da manzon yake faɗa, an i'budullaha, jama'a ku bauta wa Allah, wajtanibut taghut, ku nisanci gumaka. Yasa wani babban malami ya dauki alƙalaminsa mai albarka ya rubuta littafi, ya sa wa littafin suna al-ubudiyya, ibada al-ubudiyya, ya zaka bauta wa Allah, ya zaka yi, meye ma'anar ibada, ya ake ibada, shin akwai ibadar zuci, akwai ibadar gabbai, menene matsayin ibada a gurin Allah. Wannan hadisi suka yi magana akan ibada, menene nau'o'in ibada, wacce ibada ce tafi kowace girma. Wallahi malam littafi ne ya kai kusan girman bulugul maram ko sama da haka, gaba ɗayansa akan ibada, sunansa al-ubudiyya gaba ɗaya. Duk wasu ayar ta yi magana akan ibada san da ya kawo ta a cikin wannan littafi, kuma ya yi magana ma'anarta da abin da take kunshi a shi. Malaman tafsiri, malaman aqida, malaman tauhidi me suka ce kaf san da ya bayani gaba ɗaya. Allah shiryar da mu ya ba mu ikon aiki. Da haka wa ma khala'a wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wa jtanibut taghut, wannan yace wa shahadatu an la ilaha illallah, ita kalmar shahadatu an la ilaha illallah al-ahadus samad, al-ahadu kwaya daya Allah, as-samadu wanda kowa yake nufin sa idan ya tashi bukatu. Duk wani wanda ka gani a duniya Allah yake nufata da bukatunsa. Allazi lam yalid, shi fa Allah bai haifa ba, Allah ba shi da ɗa. Allah madaukakin sarki yace wa inna min ithkihim la yaquluna walada Allah, Allah yace wa innahum lakadhibuna, yana daga cikin ƙaryar da suke yi wa Allah, suna cewa Allah ya haihu. Allah yace wallahi ƙarya suke mu, ni ban haihu ba. Wa inna min ifkihim, yana daga cikin kiran ƙarya, al-ifku shine ka kirkira abu kaman nawa mutum bai san da hi ba, bai faru ba, kwatan kwatin sama bai san da labarin sa ba, shine ka kirkira kaman nawa mutum. Ina fata kun bayyana magana. To Allah ya ce yana daga cikin kiran ƙarya da suka yi suka danganta zuwa gare ni, suka ce waladallahu, Allah ya haihu. Allah ya ce wa innahum lakadhibuna, lalle ƙarya suke mu. a cikin suratul Taha Allah ya ce takadu samawatu ko yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda sai ya ce ne an da'u lir-rahmani walada sai ya ce wa ma yanbaghi lir-rahmani an yattakhidha walada in kullu man fis samawati wal ardi illa ati ar-rahmani abda laqad ahsahum wa addahum adda wa kulluhum atihi yawm al-qiyamati farda Allah madaukakin sarki yace sama tana dab da ta rikito takadu samawati wal ardu takadu samawati yatafattarna minhu sama tana dab da ta rikito akan mutane saboda wannan kalma ta cewa Allah ya haihu wa tanshaqqu al-ardu kasa tana dab da take cewa da tsatsagewa wa takhirru al-jibalu hadda duwatsu suna nema da su rikito su farfahe su tsatsage su daddare me dalili Allah ya ce an da'u lir-rahmani walada saboda an yi da'awar Allah yana raka wa ma yanbaghi lir-rahmani an yattakhidha walada bai dace ga Allah ba a ce ya rigida domin da amfanin sa ga mutum abubuwa ne guda biyu shine lokacin da kake raye ya taimaka maka idan karfinka ya kare haka ne ko ba haka ba idan ka mutu kuma ya maka addu'ar samun rahama to sai Allah ya makon waye ke nema babu Allah yana mutuwa balantana a ce ana roƙa masa rahama babu to me Allah zai yi da dan dai haka ne babu shine duka amsoshin jama'a kun fahimci magana dan haka subhanahu wata'ala yace bai dace ga Allah ba wa ma yanbaghi lir-rahmani an yattakhidha walada sai Allah yace in kullu man fis samawati wal ard wallahi duk wanda kake ganin sa ko kuma duk abin da kake gani a doran kasa illa atir rahmani abda zai zo wa Allah a matsayin me a matsayin bawa na fata an fahimta Allah madaukakin sarki ya shirye da mu walam yakul lahu kufuwan ahad kuma Allah madaukakin sarki ba shi da wani tamka wanda yake tamkar sa babu shi hadha huwa at-tauhid alladhi nafa shirka al-a'zama Sheikh Sa'id Raslan Allah ya masa rahama yace wannan shine tauhidin da ya kore babban shirka ka yarda babu wani abun bautawa da dacewar bauta sai Allah wannan shine ya kore babban shirka mafi girma in ka yarda da wannan to ka kore wannan shirka wa alaihi nusibatil qiblatu ko wa alaihi da wannan tauhidi ne nusibatil qiblatu aka kafa al-qibla ina fata an fahimta aka ce kowa ya kalli gabar yayi sallah kuma aka ce wannan ita ce al-qiblar musulmi da wannan ainihin wato tauhidin wa bihi huffatid dima'u wal amwalu da wannan tauhidin ne aka kiyaye jinin mutane waɗanda suke da wannan kalmar to jinin su an kiyaye shi an haramta shi an hana a zubar da shi duk mutumin da yake da irin wannan tauhidin to haramun ne akan ka ko kai waye ka keta alfarmasa ta hanyar kashe shi ko kuma ka keta alfarmasa ta hanyar menene cin dukiyarsa ko taba dukiyarsa an gane ko وانفصلت منين دار الايمان من دار الكفر ده wannan tauhidin ne aka bambance ina ne gidan imani ina ne kuma gidan me kafirci wanda suke tare da irin wannan tauhidin su ne suke bangaren gidan me imani wanda ba sa da wannan tauhidin su ne suke gidan me kafirci da wannan tauhidin ne wasahhat bihil millatu da wannan tauhidin ne milla ta musulunci tsari da tafiya ta addinin musulunci ta tabbata ta inganta ta samu gindin zama. Idan an ce milla, ana nufin hanya da tafarki da kuma tsari wanda musulunci ya zo da shi. To da wannan kalmar tauhidin ake tabbatar da wannan. Idan har babu wannan kalmar, to dan kun ce ku kuna kan millar musulunci, wallahi ƙarya kuke. Duk mutumin da baya kan wannan tauhidin, wallahi ba shi da millar musulunci. Duk mutumin da ba shi da wannan tauhidin baya cikin darul islam, yana cikin darul kafir, darul kufar. An gane magana da kyau ku? Duk mutumin da ba shi da wannan tauhidin, to jininsa ba haramtacce bane. Jama'a, ku fahimci wannan magana da kyau. Tauhidin nan ne kadai ya hana a zubar da jinin kowa a kuma ci dukiyar wani. Amma daga lokacin da aka ce babu wannan, to daba ɗaya da dukiyar wancan da jininsa duka ya halatta. Duk mutumin da ba shi da wannan tauhidin, to babu shi da halaccin jini ko kuma haramci, ba shi da shi. Ma'ana abin da wannan magana take nufi, yayin da makami ko matsaya ko kuma matabbata ta tabbata za a gwabza ko za a yaƙi ko wani a makamancin haka, to wanda kadai ya haramta ba za ka taɓa shi ka zubar da jininsa ko kuma ka ci dukiyarsa ba, shi ne wanda ka tabbata da yana da wannan tauhidin. Amma idan ba mutum yana da kan wannan tauhidin ba, matukar karaskiya ta yi karaskiya za a yi yaƙi, Allah ya kiyaye, ba fata ake ba. Saboda annabi ya hana a yi fatan yaƙi, la tatamannaw liqa al'adu, ko to in karaskiya ta kama za a yi yaƙi, to duk mutumin da baya kan wannan tauhidin ya halatta a kashe shi, ya halatta a ci dukiyarsa. Kun gane ma'ana? Idan kabo da kar wani ya ce to yanzu kenan, shikenan malam, kawai mu yanzu shikenan, a ba shikenan ba. Jama'a, kuna fahimtar magana da kyau ko? Yawwa. Idan har Allah ya kiyaye yaƙi ya kama, to shikenan duk mutumin da yake kan wannan tauhidin ya kubuta daga a taba jininsa ko a kashe shi ko kuma a ci dukiyarsa. Amma wanda baya kan wannan, sai kuma Allah ya kaddara yaƙi ya faru, Allah ya sauwake, to shine wanda ake wannan. To a karkashin wannan, yanzu tunda mun ji cewa jini yana halatta ne da rahin tauhidi, dukiya tana halatta ne da rahin tauhidi, sannan kuma hakan ma yana faruwa ne idan yaƙi ya kama a tsakani, haka ne ko ba haka ba? To yanzu da Allah, ina hujjar wanda suke bi suna kashe musulmi ƴan uwansu? Na farko ba yaƙi ake ba, na biyu kuma jininsu bai halatta ba, haka ne ko ba haka ba? Na farko ba yaƙi ake ba, na biyu jinin wanda suke kashewa bai halatta ba. Shi yasa kaga irin fahimtar da wasu suke yi wa irin waɗannan maganganun, shi yake sawa kaga mutum haka kawai saboda wata gurguwar fahimta ya halatta jinin kowa, ya ce nasa ne kaɗai haramtacce, ya kuma jazuga ya ta kashe bayin Allah. In ka taɓa shi ya dinga ɗauko aya yana fassara shi, ba za ka taɓa ji ya faɗi cewa malam wani ya fassara ayan nan da kaza ba. Kai wallahi in kai wasa, hatta hadisin annabi ma ba zai jawo maka akai ba. Jama'a, kuna fahimtar magana? Kawai mujarradin fassarar ayar kawai zai ɗauka akan suwa ta sauka, meye sababin nuzul nata, meye haƙiƙanin fassarar ta. Akwai hadisai da suka zo suka yi bayani akan ma'anarta, akwai malamai da suka yi bayani akan ta, babu ruwan shi. To shi yasa ɗalibin ilimi sai ya nutsu. Yanzu wannan littafin da muke karantawa, kun ji dai yadda muke wannan bayanan daidai gwargwaron iyawa. Amma ko kun san wannan, idan za a bi tsari na nizamiya, bai wuce wannan littafin a saka shi a layin 'yan primary school ba, a tauhidi da aqida. Akwai manya-manyan littattafai na tauhidi da aqida waɗanda suke fito da wasu matsaloli sama da yadda wannan littafin yake kunshe da shi. Jama'a, don haka ko da ka karanta wannan littafin ka sauke shi ka fahimce shi, wallahi har yanzu kana da buƙatar zurfafawa domin ka gane haƙiƙanin tauhidi da aqida. Jama'a, kuna fahimtar maganar da kyau ku? Saboda akwai wasu gaɓoɓi waɗanda su yi malam a nan ko taɓa su ma bai yi ba, ko kowai waita su bai yi ba kwata kwata sai ka je waɗannan mutawwalat waɗannan manyan litattafai sannan zaka ji bayani akan su to anan din ma na ɗan primary irin namu ga yadda ake ta taburza to balantaran an tafi can manya ya za a kare jama'a haka ne ko ba haka ba saboda haka abin yana buƙatar nutsuwa jama'a karatu a hankali ake tara shi a hankali kuma ake fahimtar sa idan Allah ya madaukakin sarki ya sa kana da nasibi kuma kai hakuri a hankali sai Allah ya tara maka mai dimbin yawa Allah ya tara mana mai albarka to shine malamin yake cewa wa anfasalat darul iman min daril kufri wa sahhat bihi al millatu wa qamat bihi shari'atu da wannan tauhidin ne shari'ar Allah ta yi mai ta tsaya akan wannan tauhidin ne ake tsaye da duk wata shari'ar Allah idan wannan tauhidin bai riga ya zauna ba to shari'ar Allah bata tsaya ba jama'a kuna fahimtar magana sai to yanzu kaga aikin da yake kan masu da'awa shine su fahimtar da ma jama'a su fahimci wannan tauhidin tukunna kafin a zo mawar magana tsaye da menene shari'ar Allah to sai zamto mutane ba su ma fahimci wannan tauhidin ba to yau he kake tsammanin tsayar musu da abin da ya shafa dokoki na Allah subhanahu wata'ala ai da ma tauhidin ne ma zai sa su sallamawa duk wata doka ta waye to sai zama tauhidin ma ba su gane shi ba ba su yadda girma da girmama Allah ba su yadda da kadaita shi da bauta ba duk wani abin da ake bukata su yadda da shi ba su gane ba ba su fahimta ba ba su yarda ba to yanzu aikin da ke gaban mutane da aikin da ke gaban masu da'awa shine su karantar da mutane su fahimci wannan to daga nan idan an fahimci jama'a sun fara fahimta to sannan sai a kawo musu cewa to kar kai kaza sai kaza in kai kaza akwai hukuncin kaza in kai kaza akwai dokar kaza a kanka to a lokacin ne sai kaga yasa zaka ga zamanin manzon Allah mutun zai yi zina sai ya dauko kansa sai ya kawo gaban annabi Muhammadu haka ne ko ba haka ba yace na rasulullahi nayi zina a tsayar mun da haddi kai in ba imani da tauhidi ba mutun yana da mata ya san cewa in yayi zina me za a yi mar kashe shi za a yi amma ya dauki kansa ya kai inda za a kashe shi kai ka san in ba dan tauhidin sa da aqidarsa ta yi inganta ba wallahi ba zai haka ba jama'a haka ne ko ba haka ba to aikin da annabi yake kenan na tsayarwa da mutane tauhidi da aqida ta yadda suka rungumi Allah hannu bibbiyu idan suka yi laifi kyar ma suke mala mutun yana rawa tsari idan ya saba wa Allah mutun ya je kwanciya ya gagara bacci mala saboda yayi wani abu na laifi karanta littafin al-kaba'ir na al-imam adh-dhahabi ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan ban manta ba ko dai Abdullahi dan Abbas ko Abdullahi dan Mas'ud ko kuma Anas bin Malik cikin ukun nan nafi tsammanin Anas bin Malik yake cewa inni kad ra'aytukum ta'maluna a amalan na ganku kuna wata ai kuna aikata wani aiki wa hiya haqiratun indakum ko wahi indakum adaqqu min ash-sha'r a gurinku basu kai silin gashi girma ba yace kunna na'udduha ala ahadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama min al-kaba'ir mu kuwa sahabbai a zamanin annabi muhammadu muna kallon wannan laifukan a matsayin menene manyan manyan zunubai manyan manyan kaba'ira amma ku yanzu naga kun raina aikin ba ku ganin su a bakin komai yace amma mu idan mutun ya aikata a zamanin annabi ji yake ya hallaka kuna ji jama'a wani ne fa ya kwanta da matarsa a cikin ramadana a zamanin annabi muhammadu ya rugo da gudu gurin annabi muhammadu yace halaktu na shiga uku ya rasulullahi na lalace annabi yace ma a halakaka me ya hallakar da kai me ya shigar da kai uku yace waqa'tu alamra'ati wa ana sa'imun na afkawa matata matarsa fa ina azumi ya rasulullahi na shiga uku nawa ne yanzu a zamanin mun nan zaka ji mata suna kawo mana complaint suna cewa malam aiwa wani nasiha mijina ne amma da ranar Allah a cikin Ramadan zai zo yana nema na yana faruwa jama'a ko baya faruwa yana faruwa me yasa a zamanin Annabi Muhammadu suke jin sun hallaka idan sun yi haka a zamanin mu kuma mutun da karfi yake nema yayi haka da matarsa baya jin komai bambancin kawai shine wadancan mutanen sun fi mu karfin imani da aqida mu ba mu da karfin imani da aqida wallahi tallahi babu wani bambanci in ba wannan ba inda a ce aqidar mu da karfin imanin mu ya kai irin nasu haka ne ko ba haka ba mu ma da zamu tsorata aikata aikin kamar yadda su ma suka tsorace shi yasa Allah ya rufe magana yace fa in amanu bi mithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa inna ma hum fi shiqaq fasayakfikuhum Allahu wa huwa as-sami'ul 'alim Allah yace fa in amanu idan waɗannan mutane na yanzu sun yi imani bi mithli ma amantum bihi da irin abin da ku sahabban Annabi Muhammadu kuka yi imani da shi faqadi hitadaw to su ma sun shiryu kamar yadda kuka shiryu haka ne ko ba haka ba Allah yace wa in tawallaw in ku suka juya baya suka ki su yi imani irin naku suka ki su yi aqida irin taku Allah yace fa inna ma hum fi shiqa suna cikin sabani da tashin hankali da matsala da tasgaro a cikin rayuwar su jama'a abinda muke ciki kenan ko ba abinda muke ciki ba kenan abinda muke ciki kenan kawai ma'anar ita ce bami imani da aqida da tauhidin mu irin yadda sahabbai suka yi imani da aqida da tauhidi a zamanin manzon Allah haka Allah ya bada amsa a cikin alqur'ani saboda haka zaka ga irin abubuwan da suke faruwa a zamanin Annabi mutum hankalinsa zai tashi ya rasa ina zai sa kanshi amma yanzu gashi nan mutanen mu suna ta aikata yanzu da Allah kalli bangaren luwadin nan jama'a zamanin Annabi Lut upside down din kasar akai gaba daya akan luwadi amma yanzu kungiyoyi ake da su na luwadi jama'a kungiyoyi hadda chairman da secretary da treasurer da PRO PRO na luwadi jama'a secretary chairman na ɗan luwadi meeting ake kamar yadda za a zauna a kawo kowa ministers da waye kuna tattauna akan matsalar masallaci matsalar ta'alim matsalar kaza kuna meeting kuna addu'a wa juna kuna neman Allah ya yi muku muwafaka to haka suke zama kuma suna meeting akan ya za a yi wannan kungiya ta ci gaba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to wannan yana daga cikin babban dalilin da yasa duniyar gaba ɗaya ta rikice ta kiyin saiti kuma wallahi tallahi ba kwa bina ba hin rantsuwa duniyar nan ba za ta saito ba sai an dawo kan abin da Allah madaukakin sarki yake so da Annabi Muhammadu ya tsara duk yadda zamu ta haura giya ne zamu ta surutu zamu ta magangan za a yi ta abubuwa amma ina mai tabbatar muku babu abin da wannan zai kara illa rikicewar duniyar shi yasa kai idan Allah ya taimake ka akan layin nutsuwa kake da na addini to kar kai wasa da wannan layin babu gata yanzu a duniya da ya wuce wannan layin wallahi zaka rayu rayuwa mai kyau a nan duniya a gobe kiyama kuma kana da rahamar ubangiji baka da matsala da izinin Allah kar ka yadda ka bi layin matsiyata duk inda za a buga kana nan daram akan layin ka na addini kuma kai hakuri ka ci gaba da tafiya akai Allah ya shirye da mu dan haka yake cewa wa qamat bihi shari'a da wannan ainihin wato tauhidin ne shari'ar Allah ta tsayo wastaqarrat bihil menene addiyana da kuma wannan ne addini da tauhidi da sunna suka ainihin wato tabbata suka samu gindin zama daga zara an rasa shi to shikenan wannan tauhidin ko wannan addini da wannan shari'a da wannan musuluncin shikenan ya tashi aiki ana rasa wannan to an rasa su ma wa hadhihi ar-risala shak raslan Allah ya masa rahama tun kafin ya mutu yace wannan yar wasiqa wannan yar risala wannan dan littafi allati as'alu Allah wanda nake roƙon Allah an yaj'alaha khalisatan liwajhihi wanda nake roƙon Allah ya sanya ta ta zama dan Allah nayi Ya Allah wannan addu'a da Sheikh Rasulani yayi Allah ka tabbatar masa da ita. Allah ya sa wannan littafi ku duba jama'a masu aqida malam. Littafi ne na tauhidi da aqida amma yana roƙon Allah ya sa wannan abin saboda Allah ya yi shi. Yana roƙon Allah ya karbi ikhlasin sa. ya karbi niyyarsa cewa saboda Allah ya wannan littafin. To mu ma da wannan muke addu'a, ya Allah muna roƙonka Allah ka sa wannan karatu da muke dan Allah muke yin sa. Allah ka sa duk masu zuwa saurari karatun nan dan Allah suke zuwa sauraron sa. Duk masu hidima wa wannan addini da wannan hidima ta sunna da wannan hidima ta tauhidi, ya Allah ka ƙara musu ikhlasi a cikin zukatansu. Wannan shine addu'ar da mu ma muke, muna addu'a bi du'a'i Sheikh da irin wannan addu'a da Sheikh yake yi. Wa an yanfa'a biha khalqahu, ya Allah muna roƙonka inji Sheikh, Allah ya amfanar da wannan littafi da halittunsa. To alhamdulillah addu'ar Sheikh ta samu karɓuwa. Wannan littafi mun sauke shi a kasusuwa kusan 70 da wani abu, yanzu gahi muna ƙara sauke shi. Ana amfana ko ba a amfana, wani abun ban sha'awa da burgewa alhamdulillah, tare da muna cikin ƙananan ɗalibai a wannan gari. Amma da ikon Allah, kusan ni ne na fara sa karatun wannan littafin a garin nan kafin kowa ya saka shi. Muna godewa Allah da ya mana wannan ni'ima, kuma muna fatar yanzu wannan littafin mu ne na farkon da za mu saka shi a gidan rediyo a saurare shi birni da ƙauye gaba ɗaya. To kaga wannan ita ma wata albarka ce, ai ko wata falala ce da mu ma Allah ya mana, haka ne ko ba haka ba? To kaga wannan ba ƙaramin alheri bane. Sai mu ƙara addu'a, mu ƙara ikhlasi a cikin zukatanmu, sai Allah ya ƙare mana taimako. Allah ka ƙara mana taimako. Shine shehu yake cewa Allah ya amfanar da wannan littafi ga al'ummarsa da halittarsa. Ya Allah, mu ma yadda shehu yake addu'a, Allah ya amfanar da wannan littafi ga al'ummar musulmi, muna roƙonka mu ma da wannan addu'a Allah ka sa al'umma ta amfana da wannan karatu da muke yi. Fi bayani shay'in min tilkal ma'ani, jama'a su gane ma'anonin wani abu daga cikin irin waɗannan ma'anoni na tauhidi da muke bayani. Fa fiha, a cikin wannan littafi, bi haulillahi wa quwwatihi, da hikimar Allah da ƙarfin Allah, da dabarar Allah da hikimar Allah da ƙarfinsa, a cikin wannan littafi akwai bayanu ma'ana la ilaha illallah. Za mu yi bayanin mecece ma'anar la ilaha illallah a cikin wannan littafi. An gane magana da kyau ko? Wa bayanu shurutiha, za mu yi bayani akan sharuɗan da suka kunshi wannan kalma ta la ilaha illallah. Wa nawaqidha, kuma za mu yi bayani akan abubuwan da suke warware wa mutum wannan kalma ta la ilaha illallah. Wa tarfin min fada'iliha, kuma za mu yi bayani akan wani ɓangare na ainihin falala da alheri da tagomashi da mazar ƙwaila, na fata an fahimta, na wannan kalma ta la ilaha illallah. Kalmar tana da daɗi, tana da mazar ƙwaila a cikinta, amma wallahi sai ka yi tsam da ranka sannan za ka gane haka. Sai ka yi tsam da rai ka nutsu, sai ka gane wannan kalmar ba ƙaramar kalma ba ce. Malam yace to akwai bayani dangane da falalar wannan ainihin wato kalma. Wa i'rabiha, kai za ma mu yi li'irabin kalmar. In an ce la a larabci, me ake nufi da shi? In an ce la ilaha, me ake nufi da la ilaha al-irabce a larabci, me ake nufi? In an ce illa, me malaman larabci da nahau suka bawa wannan illa ɗin me ma'anarta? Za mu yi bayani. Jama'a kun fahimci magana? Allahu ismul jalala ɗin nan za mu yi bagana, za mu yi li'irabin sa, mu fahimci me ake nufi da Allahu. Jama'a kun fahimci magana da kyau ko? To shine yace za mu yi bayani akan wannan. Shehu yace as'alullaha ta'ala, ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala bi asma'ihil husna, da kyawawan sunayensa, wa sifatihil muthla, da kuma siffofinsa masu daraja, masu girma, masu karamci, an yarzuqana al-ikhlasa fil qasd wan niyya. Allahu akbar. Ku duba yanda malam yake kara maimaita kalmar ikhlasi. Me tauhidi da aqida bahi da abin da yake fata a duniya sama da Allah ya karba aikin sa. Baya duba wane ya yabe shi, wane ya ce ya iya, wane ya ce ai dan kaza, wane, babu ruwansa da wannan. Abin da yake so shine kawai Allah ya karba aikin. To shine malam yake ta addu'a Allah ya azurta mu da ikhlasi fil qasdi a cikin manufar mu na karantar da wannan littafi wan niyya da kuma niyyar mu na karantar da wannan littafi jama'a kuna fahimtar maganar da ke ku manufar da yasa mu ya rubuta wannan littafin da niyyar da yasa ya rubuta wannan littafi Allah ya sa ikhlasi a ciki to mu ma da wannan muke ƙara addu'a babbar manufar mu ta karantar da wannan littafi na fahimtar da al'ummar mu menene haƙiƙanin tauhidi an gane da kuma mecece haƙiƙanin aƙida wannan manufar da muke da ita Allah ya azurta mu da ikhlasi a cikin ta kuma bari ku gani wallahi bari mu faɗa muku matukar Allah ya karɓi wannan aikin kuma Allah ya yarda da manufar mu na karantar da wannan aikin za ku ga albarkar da Allah ya saka wannan aikin jama'a kuna fahimtar magana da ke ku domin daga cikin alamar ikhlasin aiki shine albarkar da take faruwa cikin aikin na ba da misali ga wanda suke zuwa karatun littafin Tariqul Janna na buga lissafi da ko na buga misali da littafin Ahlari kaga littafin Ahlari idan ka kwatanta shi da sauran manya-manyan littafai na duniya ai shi ba komai bane ko amma ka duba yadda Allah ya albarkaci littafin da wahala dalibin ilimi indai dalibin ilimi ne yace bai karanta mai ba Ahlari ba to me wannan yake nufi albarka haka ne ko ba haka ba da wahala dalibin ilimi indai dalibin ilimi ne mai farawa da wahala bai karanta kawaidi ba haka ne ko ba haka ba wannan me yake nuna mana albarkar littafin to amma ko kun san shi ne kawaidi ma ba a san wanda ya rubuta shi ba har yanzu nan malamai sun yi su gano marubucin kawaidi Allah bai yasa suka gano ba ma'anar da kadai wasu malamai suka bayar suka ce da magabata saboda tsabar ikhlasi mutum zai zauna a gidan shi Allah ya bashi ilimi sai ya zauna sai ya rubuta littafi idan ya rubuta littafin maimakon ya buga sunansa a baya ya sa bango yayi wane ne yayi wane ne sai ya bar littafin ba suna ba bango karfe 1 na dare kowa ya shiga gida ya kwanta yana bacci sai ya fito masallacin anguwarsu sai ya bi saitin inda liman ke zama sai ya je sai ya ajiye littafin a gurin kawai sai ya koma gida abin shi duk duniya ba wanda ya san ya rubuta shi sai Allah sai liman ya fito da asuba an idar da sallah kawai sai ya ga littafi a gaban shi sai ya dauka sai ya duba wannan kuma waye kawo shi kai amma wannan littafi yana da fa'ida ka duba yadda ya kawo abubuwa kawai sai liman ya ce wa dalibai to insha Allah akwai wani littafi mun tsince shi a cikin wani masallaci wani ya kawo don haka za mu sa darasin sa ina fata kun fahimci magana na ga littafin yana da fa'ida don haka jama'a ku taru za mu karantar da shi masu karatu kowa daga ya ji zaƙin littafin sai ce da Allah malam a taimaka min kofa littafin nan zan kai wa malam wane kaza wannan yace zai kai guri kaza wannan yace zai kai gari kaza wannan yace zai kai kauye kaza sai ya zama fa inil tabasat kafin ka ankara littafi ya ne ya fantsama an gane magana da kyau ko shi kenan sai kaga karatu malam ya tafi sai ga littafi ya harba ya tafi duniya suka ce to da irin haka ne littafin abin nan kawaidi ya iso gare mu shi ma kwatankwacin irin haka ne wani ne ya rubuta shi kawai ya je ya samu guri ya ajiye shi an gane magana da kyau ko ba a ankara ba littafi kawai sai Allah ya masa albarka jama'a kuna fahimtar to wannan shine saboda haka ana buƙatar albarka Allah ya albarkace mu a cikin wannan karatu to shine wal ihsan fil qawli wal amal kuma muna roƙon Allah da ya azurta mu da ihsan kyautatawa fil qawli wal amali a cikin magana da kuma aiki isharar da malam yake yi da wannan magana abu biyu ne abu na farko shine Allah ya datar da harsunan mu lokacin da zamu karanta da littafin nan mu karanta da daidai ko mu dora mutane akan menene daidai domin Allah ya ce wa qulul linnasi husna in za ku fada wa mutane magana ku fada musu menene mai kyau abu na biyu kuma yadda za mu karanta littafin mu ma Allah ya ba mu ikon aiki da abin da yake cikin shi a cikin littafi domin idan ba haka ba sai zamanto masalul ladhina humilut tawrata thumma lam yahmiluha كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا misalin wadanda suka dauki dakon at-taura yahudu ko na fata an fahimta Allah ya ce kamar salil himari kamar misalin jaki ne yahmilu asfara wanda ya dauko dakon da tafai ka taba ganin jaki da damun bulugul maram a gadan bayan sa amma an tsaida shi ana masa tambaya akan hadisin innamal a'malu binniyat kuma yana jawabi na fata kun fahimci magana saboda kayan da tafan ne kawai amma ba karatu ba aiki sai yawan dukan sunna haka ne ko ba haka ba an gane magana da kyau ko to wannan shine to shine malam yace Allah ya azurta mu da karatu mu fada wa mutane abin da yake tabbatacce ne daga Allah da manzon Allah sannan in mun karanta to mu ma Allah ba mu ikon aiki da shi saboda Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'aluna sai ce kabura maqatan indallahi an taqulu ma la taf'alun wani kuma daga cikin magabata yake cewa a karka zamanto kalmisbah kamar ainihin wato fitila yudhi'u linnasi wa yuharriqu nafsuhu fitila aikin da take hine in ta tahi tana bawa mutane menene haske amma idan ka taba ta ita kuma ta dau me zafi to haka ba a so mutun ya zama haka yadda kake karantawa mutane to ya zaman to kana aiki da abin da kake karantawa wasu daga cikin makabata suna cewa mal ilmu illa al amala bihi ai ilimi ba komai bane ba in ba me ba aiki da shi ba malamai suka ce na daga cikin abin da ke sa tasirin karatun malami ya zama yana shiga cikin al'umma suna sauraron sa suna fahimta suna aiki babban abin da yake taimakawa malami wannan ta faru a cikin karantarwar sa ya zamanto shi yana kokarin kwatanta aiki da abin da yake karantawa mutane ina fata kuna fahimtar magana haka ne Allah ya azurta mu da wannan hine yake cewa an yirzuka nal ikhlas fil qasdi wan niyya wal ihsan fil qawli wal amal wa an yataqabbala minna bijudihi wa karamihi Allah ya karba mana wannan aiki bijudihi da kyautar Allah wa karamihi da kuma karamcin Allah yace wa huwa ala kulli shay'in kadir domin Allah mai iko ne akan me akan komai sai yace wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin Allah ya mana ainihin wato yayi salati akan shugaban mu annabi muhammad wa ala abawaihi kuma Allah yayi salati akan iyayen annabi Muhammad Ibrahima wa Isma'il annabi Ibrahim da annabi Isma'il wa ala sa'ir al-anbiya'i wal mursalina Allah kuma yayi salati akan sauran annabawa baki daya da manzanni wal ali Allah yayi salati da aminci akan alayen annabi Muhammad was-sahabi da kuma sahabbansa ajma'ina baki dayan su wa sallama tasliman kaseera da kuma tsira da aminci mai dumbin yawa wa akhiru da'awana anil hamdulillahi rabbil alamin shekara salam yace karshen abin da zamu ce a wannan muqaddima shine dukkanin godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala ya rubuta wannan ainihin wato muqaddima a subukul ahad al khamis a ranar 25 ga watan jumadal akhira ke karata 1430 daidai ya zamanto yanzu shekara 21 kenan shekara 11 kai ko 12 shekara ta 1440 da nawa muke yanzu da biyu ya zama shekara 12 da zakum Allahu khaira yace kuma yayi ta ranar 17 ga watan yuni a 2009 miladiya kenan wa kataba abu abdullah muhammad bin sa'id ibn raslan afa allah anhu wa an walidayhi kuma wanda ya rubuta wannan muqaddima shine muhammad bin sa'id raslan allah ya yafe masa da hidi iyayensa to ya allah ka yafe mana da mu da iyayen mu baki daya addu'ar da shege yake yi na cewa allah ya karba wannan aiki to muna addu'a allah ya karba masa wannan aiki mu ma allah ya karba mana wannan aiki to wannan muqaddima ta farko kenan jama'a kuma kamar yanda na faɗa insha Allah ta'ala in mun zo zamu fara daga muqaddima ta biyu sai kuma mu ci gaba insha Allah ta'ala abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada wanda muka kuskure ko tuntuban harhe da ni da ku Allah ya fi mana hada huwa ma inda na billahi tawfiki wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
نعم.